Gwamnatin tarayya ta sha alwashin zakulo waɗanda suka halaka rayukan mutane fiye da 100 a ƙarshen makon jiya a jihar Plateau. Mataimakin shugaban ƙasa Kashim Shettima ya bayyana hakan a wani ziyarar jaje ga waɗanda suka haɗu da iftila'in a garin Bokkos dake jihar Plateau. Irin yanayi na tausayi kenan da dubban ƴan gudun hijira suke ciki a lokacin da suka tarbi mataimakin shugaban ƙasar. Mataimakin shugaban ƙasar Kashim Shettima, wanda ya bayyana takaicin sakan kisan mutane fiye da 100 da lalata dukiyoyi na miliyoyin naira, yace gwamnati za ta yi duk mai yiwuwa don taimakawa waɗanda iftila'in ya shafa.
We'll harness all our resources to bring those responsible to justice. We will not rest until we are able to prevent the recurrence of these heinous acts.
Gwamnan jihar Plateau Caleb Mutfang, wanda shi ma ya nanata yunkurin gwamnatinsa na tabbatar da waɗanda suka aikata mugun aikin sun fuskanci hukunci, ya kuma ce zuwan mataimakin shugaban ƙasar ya nuna cewa gwamnati na da niyyar taimakawa.
Don Allah, wannan ziyara zai haifi wani abin da zai taimaki Plateau. Kuma na riga na yi wa addu'a wa Ubangiji, ba zan zama gwamna domin in fitne mutane ba. Saboda haka, duk inda za mu samu solution na wannan damuwa, za mu fi kanshi mu samu solution.
Hakimin gundumar Mbar ɗan Juma Rafan ya ce harin da aka kai musu ya ba su mamaki saboda babu abin da ya haɗa su da abokan zamansu.
Na fari zan gode ma shi mataimakin shugaban ƙasa, wato shi Shettima da kansa har suka yi tunani suka zo su mana jaje irin wannan. Bayan haka kuma shi ma gwamnanmu ya taka rawa sosai, ya fito a jaridu da yawa yana maganganu cewa irin wannan zaman da muke bai da kyau ba zai taimake mu ba. Kuma shi ma local government chairman namu shi ai ya kan kokarinsa, gaskiya na tausaya mishi, domin shi ma a garinsa ma kawai abinda aka kashe ina jin mutane sun fi 60 da wani abu. Ni a gari na kusan 30 wanda suka mutu, wanda suka ji ciwo a wani guri 13, a wani guri 7, a wani guri 4, kuma wannan abin da ake yi a lokaci ake yi. To ya masu tsaro za su iya wani gefe za su je su tare, wani gefe ne kuma ba za su je su tare ba. Kuma wannan kayukan ba kusan ba hanyoyi masu kyau wanda za su iya kaman kwalta ba ne, kuma ba san iyakan irin wannan mutane da suka zo ba, balle ka ce ka tinkare su da me za ka tinkare su da sanda.
Kaman wani irin taimako kuke bukata?
Kaman su abinci, su bargo, su gadaje, su abun wanka da su sabulu da sauran abin da dai kawai wanda za su iya ci, kuma wanda aka kore su aka konar da gidajensu a taimaka musu, ko da su zin da katakai wanda za su sake gyara su koma gidajensu ba kara tsaro.
Shi kuma shugaban kungiyar Fulani ta Gan Allah a karamar hukumar Bokkos Sale Yusuf Adam yace su ma a bangaren su an sace musu dabbobi an kuma kashe musu mutane.
Rikici nan da ya fara watan Afrilu a Mangu, ana shigo yankunan Bokkos ana ta'adi a kashe shanu a kashe makiyaya. Jami'an tsaro suna iya kokarin su suna roko a bi doka. Mu kuma muna bin doka, muna bin abin nan. Shi yasa na ce akwai ma wanda suke hannu hukumomi wanda aka kama canolin da suka haɗa baki aka tura shanu kan Fulani aka yanka yaro. Abin ya faskara sun ci gaba da aikata abu har ya kure matasan, ko ga ba matashi ya kure ba zai ji ba kuma. To dalilin da ya haddasa wannan abu kuma gwamna bai taɓa kiran mitin na zaman lafiya tsakanin makiyaya da manoma a Bokkos da Mangu tun watan hudu har yau. Gaban korafinmu na gere ɗaya wanda zan gabatar ma shugaban ƙasa shi ne muna so a sa kwamiti mai ƙarfi wanda zai duba wannan matsalan. Menene tushen faruwarsa domin a gane maganinsa? In an gaba wannan kwamiti mai ƙarfi zai bincika, kuma mu za mu nuna shaidan gidajen da aka kukkone mana. Ga su nan gidajen sun fi 100 banda abubuwan da suka yi ta faru. Kwamitin nan za ta bi diddigin maganar za a gane tushen gaskiya.
Tun farko dai shugaban karamar hukumar Bokkos Monde Kasa ya ba da adadin mutane 148 ne aka kashe a ƙauyuka 25, gidaje 1290 aka ƙona ƙurmus. Maharan sun kuma ƙona motoci 81, babura 187, injinan ban ruwa 267, yayin da mutane 88 da suka samu munanan raunuka suna kwance a asibiti ana musu jinya. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.